Daga muryar Amurka a Washington DC.
Yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Niger din da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio da kuma shafin mu na Facebook Live a VOA Hausa. Ko ka cokan a fada ta yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Usman Ahmad Kabara
tare da ni Hafsat Maina Muhammad.
To a yau 10 ga watan Yulin shekarar 2018 zamu yi magana ne akan ilimi kamar yadda muka saba, inda kuma za ku ji ci gaban mu na maudu'in da muka faro a wancan makon, inda muke magana kan batun zaman kashe wando, musamman bayan an kammala karatun gaba da jami'a ko college.
A komai kankantar abin da ka samu ga yanda zaka iya yi ka jiya shi. Sannan kuma alhamdulillah kin yanzu muna da so many organizations wanda in noma zaka yi akwai body da zaka je kai registration da su. Kina su ma suna dan tallafawa amma ba ta kudi ba, za su baka a few kayan aiki wanda depending on abin da kake da shi. A amma dan fili ne zaka baka, za a iya baka ka je kai noma. Aka in other aspect haka duka akwai wa'annan organizations ko regulatory body wanda zaka iya zuwa ka je kai register da su. Nan kuma daga nan sai a abin nan in ka fara kuma kika kamar neman kuɗi haka ko business tana da buƙatar determination da hard work bazan aiki ne irin ka dage ba wasa din nan.
Inda za ku ji hirar da na yi da malama Nafisa daga makarantar kimiyya da fasaha a jihar Kaduna.
Shi ne ma aka ji so mun tabbinta a Hausa. Sannan baya ga haka za mu karanto sakonninku da muka tambaye ku amsoshin da kuka aiko kenan a Facebook da Twitter.
Har ila yau za mu bude muku layin mu domin ku kira mu ku tofa albarkacin bakinku kan wannan maudu'i. Lambar da za ku kira mu akai idan lokaci ya yi shi ne alama tarawa 1-202-205-5655.
To za mu fara da amsoshin tambayar da muka muku kuka kuma amsa ga wasu daga ciki, inda muka ce muku shin a ganin ku me ya kamata ko kuma me shawara za ku ba, wace shawara za ku ba matasan da suke gama jami'a amma kuma su koma suna zaman banza.
To sakon farko yau ya fito daga gurin Sale Shehu wato Shahada, yace salam yau da gobe. Shawara ta ga ƴan uwana matasa ya kamata mu daina jira a yi mana mun gama jami'a mu zama manyan ma'aikatan gwamnati, maimakon haka mu rinka tunanin wace kasuwa za mu yi.
Nagode. Kasuwanci yake ne. To sai kuma Abubakar Kawu Girgire yace shawara daya zuwa biyu zan baiwa ƴan uwana matasa da suka kammala jami'o'i da kuma kwalejojin kimiyya ilimi. Shawarar ita ce su rungumi ƙananan sana'o'i kamar yankan farce, irin gyaran takalmi da dinki da acaba da dai sauransu. Sannan kuma da za su ware lokuta sai su samu su dinga zuwa kamar makarantar primary da secondary garuruwansu domin ba da gudunmawa ga kannansu.
To sai kuma sako na gaba daga Jibril Shehu Hassan yace mu dage mu nemi na kanmu.
Abubakar Yakanaji Bauchi yace to shawara da nake ba su shine kowane matashi ya koma gona kawai, na gode biyu.
Sai kuma sakon Bauran Bukar Dodori Ballamba yace to salam yau da gobe. Shawara ta anan shine ga matasan mu masu tasowa ya kamata har dai ka kammala karatunka kuna ka kama da karatun jami'o'i to lalle ne a nemo sana'o'i don zaman jiran aikin gwamnati gaskiya wannan ba daidai bane
sai ka dora digaga dan Fulani Warje yace salam yau da gobe shawara ta ga matasan Najeriya ya kamata su koma gona kawai ko kuma kiwon shanu ku huta lafiya
to
shi kuma inda huwa
wannan shi kuma Ismail Mai yace su koma sana'ar noma kuma kar su rena sana'a ko mun kankartar sa kar su san kar su ga sun yi degree su ce sun fi karfin sana'a wato sai su dai sai sana'ar gwamnati
in ji shi wa kenan wannan Ismail ko to sai kuma Hassan Dogon Faci ba tsari Allah sha na faɗa daidai yace assalamu alaikum yau da gobe ni ina da shawara ga daliban da suka gama jami'o'i amma ba su samu aiki ba ya kamata su koma su kama sana'a ko mai kankantarta domin masu iya magana na cewa karamar sana'a tafi da mutane
to sai kuma sakon wato Abdul Jalal Mudi yace kada su rena karamin aiki ko karamar sana'a ko da yaushe
Jamilu Musa Sabon Layi yace salam yau da gobe shawara ta ga matasan da suka kammala karatun jami'o'i da kwalojojin ilimi ba da ba kuma ba su da aiki to ya kamata su rungumi kasuwanci komi kankantar sa
to sakon kuma Ado Salati Goma ga Annabi Rajau yace gaskiyar magana anan ita ce su koma sana'o'in hannu kawai shine mafita sannan kuma su rungumi noma da kiwo bil haki da gaskiya matukar dai suna son su ji dadin rayuwar su
to sai kuma Mansur Babawuru na faɗa yace salam yau da gobe ikon Allah su yi amfani da karatun da suka koya wajen kirkiro kawunan su sana'o'i ku tashi lafiya
kenan kuwa
sakon magana zai yi kanta
mana wasan sakon Musa Sale Maleri yace a gaskiya ni a ganina rashin yin karamar sana'a a lokacin da ake karatu shike jefa matasa cikin mawuyacin hali inda idan suka kammala karatun jami'a a tashi lafiya ina ga yana nufin watan a makarantun
oh in ji mallari ko
eh a danga sana'o'i kafin a fito daga makaranta
gaskiya ne to sai kuma sakon Ilyasu Abubakar IKD ne Potoskum yace daga unguwar Nahuta akwai unguwa a can kenan Potoskum haka salam yau da gobe yau kun tabo min shawara anan shine duk wanda ya gama makaranta walau ya sami aikin gwamnati ko bai samu ba ya kamata ya kama noma kiwo da kuma kasuwanci to in matashi ya kama waɗannan ba zai tozarta ba ku huta lafiya
to sako daga Abubakar Sabiu Sabuwa yace hakika akwai takeici ga duk wani matashin da ya kammala karatun jami'a ko kwalejin ilimi a ce bai samu aikin yi a gwamnatance ba to amma idan muka yi la'akari da halin da kasar mu ke ciki na
wai sai dole wani ya tsaya maka
wai sai dole kana da wanda ya tsaya maka sannan zaka samu aikin yi bai kamata mu biya wa son zuciyarmu ba mu rungumi sana'a ko mai kankantar sa
sai kuma Yusuf Baban Gaje yace waɗannan matasa kar su yi girman kai su rungumi noma sauran sana'o'i da sauransu musamman in ka taso daga wata sana'a a gidanku
to Usman idan muka koma shafin mu na Twitter kuma shine sakon mu na ƙarshe daga Hafizu Balarabe yace shawara ta anan shine ya kamata dukkan wanda ya samu nasarar kammala karatu gaba da sakandare ya tabbatar bai zauna haka kawai ba
to mun gode a cigaba da ayi ko mana da sakonni
to yanzu kuma sai mu je ga hirar da nayi Usman da malama Nafisa da ke koyarwa a kwalejin kimiya da fasaha a jihar Kaduna akan wannan maudu'i namu
to bismillah
assalamu alaikum sunana Nafisa Isa ina aiki a wato Kaduna Polytechnic jami'ar Kaduna Polytechnic da ke nan Kaduna
to madalla ko me kike koyarwa
wato ina nan department din quantity surveying ne ta fannin aikin gine-gine
oh na'am
yake anan environmental yake muna da units wuraren uku ko hudu anan Kaduna Polytechnic din akwai College of Social Science akwai akwai College of Arts and Social Sciences CBMS kenan muna da CSC College of Science and Technology muna da CES College of Environmental Studies kudi ina da College of Environmental Studies ne anan Department of Quantity Surveying
Okay,
na gane. Anything da ke shafan fannin gine-gine shi muke shi ne nan nambe.
To na'am. To malama a matsayinki na malama wacce take koyar da dalibai, yawancin dalibai sun zo sun yi makaranta, sun gama jami'a ko kuma sun gama kwalejoji da sauransu. Akwai yawancin zaki ga sun gama din, amma in suka fita suka bar jami'a sai ki ga yawancin su kuma a layi a zaune, babu aikin yi ko kuma in ce suna nan dai suna kan benci suna zaune. Ba abin da suke yi, ga ilimi kuma sun riga sun samu. Shin me yake jawo haka, menene matsalar ne?
Eh to, wannan matsala gaskiya ba tun yau bane, ta samu asalin ta da dadewa. Kuma babban abin da ya jawo wannan asalin a nan ina nufi wato albai in sun gama daga makaranta ko in sun shiga makaranta, tunanin su cewa in sun gama makaranta fita suna neman wato abinda Bature ke cewa white collar job, wato aiki kenan na asa coat asa tie at the office, at the kake dai aikin office shine dalibai suke sawa a ransu. To kin ga babban matsala kenan. Na biyu kuma wayannan daliban yanzu wato zamani ta canza, zamani ta kawo mu inda yara mafi yawanci ba karatun suke so su yi ba, su dai su samu kuɗi. Suna ba wai sun shigo makaranta bane akan su samu ilimin nan su gane shin ma me abin da suke yi, a'a su dai sun zo a sunan kawai su samu certificate. Yanzu karatun na certificate ake nema saboda ba wai a samu ilimin ba. Kuma me ya jawo wannan society din mu musamman nan Nigeria? Zaki ga mutum wanda shi din yana da ilimin, yana da kwazon, yana da kokarin, ya san abin da aka koya mashi, amma in ya fita da certificate din shi zaki ga ba za a dauke shi aiki ba, au a ce a shekarun shi ko kuma a ce wannan grades din shi ba su da yawa.
Makin da yake da shi kenan.
Makaranta din ya je shi ba dan ya sani bane, dan ya satar ansa yawa makin me yake nema, zaki ga shi kuma ya fita din ba zai koyi karatun ba ya je kuma ya samu. To kuma another factor shine bayanin zaki ga ana discrimination. Sai a ce idan mutum yana da HND da zai samu aiki ba za a bashi wannan aikin ba, ko idan an yi advertising aiki a jarida ko gidan radio sai ki ji a ce a'a masu degree holders ake nema. Sannan kuma another thing a society in mu still akwai matsalan a sai ka san wani kafin ka samu aiki. So the major factors gaskiya shi ne batun a'a dalibai na neman white collar jobs, na biyu kuma society sai ka san wani sannan za ka samu aiki. So those are the two major problems gaskiya da ke jawo wannan rashin aikin da za ki ga dalibai graduate sun gama karatu suna nan jibje zaune ba aiki.
To wato in baka da kowa kenan ba za ka samu aiki ba, shi kenan taka ta kare duk da ilimin da kake da shi?
Gaskiya warai kam abin da ke faruwa kenan. Mafi yawanci a ce kashi kusan 80 zuwa 90 a cikin 100 sai ka san mutum za ka samu aiki.
To malama Nafisa, kin ce yawancin ɗaliban ba karatun suka sa a gaba ba, yawancin kawai takardan suke so, za su zo su yi satar amsa su ci jarabawa. A'a, shin ko dai akwai matsalar da yadda ake koya musu ne kuma a naku ɓangaren na malamai?
To gaskiya ba zan ce miki haka ba ne, ba zan yadda ba, kuma ba wai ban yadda ba domin ni kaina malama ba ce, a'a ai kafin ka zama malami kai ma ɗalibi ne. Saboda haka a lokacin da ni ake ɗaliba na ga bambanci sosai kwarai a kan sanda yanayin yadda mu muke karatu, yadda muka ɗauki karatu da muhimmanci a bisa ga yanzu da ni kaina na zo kuma ina koyarwa. Attitude ɗin ɗalibai wato halayyarsu kenan nuna ƙwazo wurin karatu, babu damuwa. Kin ga akwai bayanin rashin kunya, akwai bayanin ba su damu ba, akwai kawai su dai wannan batun cewan ɗin ana son certificate ne. Saboda ne musamman ma ni jami'a inda nake koyarwa wato Kaduna Polytechnic, za ki ga makarantar tana ƙoƙarin ta ga cewan tana da interest ɗin ɗalibanta. So mafi yawanci za ki ji ana ce nan Kaduna Polytechnic is student centered, ma'ana cewan ko a mafi yawanci zaki ga dalibi bai da laifi saboda akwai issue of wannan victimization. A wasu jami'o'in zaki ga malami kina bai san dalibi haka nan zai iya fadar da dalibi ko kuma bai damu ba saki ga ana victimizing dalibai saki ga a malami ba zai zo aji ba. Mu a namu jami'an babu irin wannan, it is more student centered, wato jami'an tana da interest din dalibi fiye da na malami. Saboda haka yau zaki ga in kai koyar da dalibai suka yi jarabawa har result ya fito, in har kana da 50% failure, to da yadda Allah kai a matsayin malami za ka yi facing wata panel na academic board a tambaye ka me ya faru, me ya sa ɗaliban ka suka fadi, me ya jawo haka. To kin ga ko in har akwai irin wannan situation being in place a system din, to ai ko kin ga babu malamin da zai sake a garin koyar da ɗaliban sa duk yanda ya ga zai iya zai tabbatar cewa ya koyar da su kin gane. Amma saboda babu wannan interest din a su dai kawai su zo su karbi certificate din nan su tafi, sai kiga babu wannan kwazon na wannan. Kuma wannan bayanin zai leda ni grassroots inda akwai problem yanzu da muke facing sosai, ya zama mana annoba a society, wato wannan O levels din nan. Kin san shi O levels yana da muhimmanci sosai, ko ina za ka je a duniya in baka da O levels result din ka ne abin nan ba za mai kyau ba inda za ka iya zuwa. So a dalilin haka, unfortunately with the advent da wato da fitowan private schools da yawa, yanzu muna samun issue din wani abu wai da ake kiranta miracle center. Akwai shi ko ina kika je a Nigeria ki tambaya me miracle center, za su gaya maki. Wato miracle center ita ake cewa inda zaka je ka biya kuɗi masu dimbin yawa a private schools mafi yawanci. Zaki ga in an zo ana rubuta jarabawan waye din nan, yaro ko ya karatu ko bai karatu ba, wanda kika san ana classwork haka zaki ga an zauna an rubuta musu a blackboard ko a zo aka musu dictation. To kin gani yara sun riga sun san wannan, daga sun shiga makaranta sun san ana wannan, sai su sake relaxing.
Makonni biyu da
sun karatu ma ya samu assembly tun daga wuraren secondary school din.
Na'am, makonni biyu da suka wuce mun yi hira akan wato miracle centers din nan, wato inda yara ke zuwa suke cin wato waye ɗinsu ko kuma makarantar ƙara secondary. Amma tunda haka ne, idan suka samu wannan makin sai suka shiga jami'a, suka gama jami'a, a ce ma wasu da yawa wasu sun sha cewa ai naje interview din, naje neman aiki a wani waje, an yi min interview amma kuma sai aka ce ban ci ba. Ina tunanin ko zaki ƙara min bayani, idan ka gama makaranta da sa'a kawai ko kuma a ce da sata amsa, ta yaya zaka kare wannan takardar shaidar da kake da shi ko kuma aikin da kake ikirarin cewa ka koya a jami'a a gurin interview, idan aka tambaye ka ko aka tambaye ki, ta yaya za su kare kansu kuma ta yaya za su samu aiki? Ni wannan tambayar nake ta wato dama a kaina.
Wato alhamdulillah na gode. Kin ga in kin tuna da muka fara wannan hirar, na gaya miki cewa yanzu abinda mafi yawanci ke faruwa ma za ki ga sai ka san wani, sannan shi ne za ka samu aiki. To ai shi ya sa ai abin yana da linkage, akwai scenarios ne, akwai daga inda ya fara yana tafiya haka kin gane. Idan kin ga dalibi na ɗaya bai ya je miracle center ya ci exam, ya shigo jami'a yawanci da satan ansa, ai muka kama waɗanda muka yi sa'a din muka kama a suna exam malpractice, kuma dama penalty in exam malpractice shi ne a kore mutum a wurin aiki. To wanda an kai suka sa har suka samu suka wuce haka din, already sun sa ran cewa ai a zan je ila akwai wani senator da na sani ko wani governor ko wani wane ne. To da yardan Allah, in har ka san waɗannan manya-manyan mutanen, ba ma sai ka yi interview ba, kai ko ka yi interview baka ci ba, the fact that note ka kawo daga gurin wani babba, to wallahi sai an baka aikin. Yawwa, gwamnati tana kokarin ta ga cewa yanzu kin ga tun daga secondary school, in fact wasu high primary school ana kokari ana sa an yi making course in the entrepreneurship ya zama mandatory.
Wato sana'o'in hannu kenan.
Ai jami'a nan mu ma inda muke koyarwa ana koyar da entrepreneurship kuma ana kokarin nuna musu cewa yi wannan abu wanda koda kun bar makaranta har ku zauna jiran wai sai kun nemi aiki. Ku kanku you can be your own bosses, you can be employers. So kuma ina ganin cewa wannan abun has made little impact though not very much but at least akwai an dan samu an change the perception in daliban nan da tunanin shi an samu wani dan shift daga cewa ba lalle sai ka samu aiki ba in ka gama za ka iya wannan neman ka zama kai kanka kana wanda kai ne kake diban ma'aikata. So amma kuma major challenge din su kinga shine batun capital. So amma kuma yanzu akwai issue na SMEs da yawa ana ta kokari gwamnati na supporting din su kuma muna gani ai wanda sun dage din they have grown to become very big daga dai SMEs inda suka fara small medium scale enterprise.
To malama tambaya ta ta karshe da zan miki shin jama'ai da wato yara da suke kammala karatun su idan suka fito a ce gwamnati tana da alhakin samar musu aiki ko kuma ba ta da shi shin ana horas da su daidai da yanda aikin yake ƙasa a waje ko ya abin yake?
Eh to ina gani abin da suke faɗi shine kamar idan ɗalibi ya gama karatun nan gwamnati ta akwai wata tanadi da ta yi a zuri ta tsira ma kanta cewa lallai idan ɗaliban nan sun gama aikin su ne su samu musu aiki ko?
Kamar a ce Bature yakan ce demand and supply.
Eh to kin san abun kuma ai ya danganta ga ƙarfin ƙasa da kuma level of development inta. Mafi yawa to kuma abun ya danganta ga abin da menene ɗalibi ya karanta. Ya ki gani kin ga kamar a fannin mu nan na construction akwai muna da so many construction firms food contracting and consulting din da yawan su suna kokari tunda yawanci idan mu muka gama idan makaranta ta yaye za ki ga daliban suna kokari su kansu su ga sun yi building sun buɗe firms sun buɗe ma'aikata ko consulting firm ko contracting firm din wanda suna kokari suna ga koyaya suna absorbing wanda za su karfin su za ta iya ɗauka. To amma in kika lura ma su kansu aiki nawa gwamnati take iya badawa a kan kamar contract su yi executing bare har su yi absorbing ɗalibai da yawa a ma'aikatansu da har za su iya biyan su. So iya karfin wanda suke iya yi shi ne amma kuma suna ba mu support sosai a wurin ɗiban ɗalibai ma IT ma industrial training ɗinsu. To kuma kin ga aka duba fannin social sciences din nan ɗaliban ma sun yi yawa fiye da yanda za a iya handling a ce an ɗebe su a aiki. So shi ya sa dai maganar entrepreneurship ɗin da ya dawo ana encouraging ɗin ɗaliban nan su yi ƙoƙari su ga wannan. Don a maganar gaskiya kam in dai wai a ce a yi absorbing a ɗaya da duka ɗaliban da suka yi graduating ne gwamnati ba ta da wannan ƙarfin. Kuma har yanzu din unemployment din is on the rise. Unfortunately.
To zaki ga kuma wasu suna da ko kuma iyaye sukan dauki jari haka daidai wa daidai su ba ƴaƴansu da suka kammala karatu amma sai su rena wannan jarin. Shin ta yaya za su gina kansu idan sun ba su fara daga wani waje ba?
Eh to sun dai ai kin ga mun dawo kan maganar entrepreneurship. Ita wannan course din entrepreneurship duka tana koya ma dalibi a komin kankantar abinda ka samu ga yanda za ka iya yi ka jira shi. Sannan kuma alhamdulillah kin yanzu muna da so many organizations wanda in noma za ka yi akwai body da za ka je ka yi registration da su. Kina su ma suna dan tallafawa in ma ba ta kuɗi ba za su baka a few kayan aiki wanda depending on abin da kake da shi. In ma dan fili ne za a baka za a iya baka ka je ka yi noma. Haka in other aspects haka duka akwai wa'annan organizations ko regulatory body wanda za ka iya zuwa ka je ka yi register da su. Sannan kuma daga nan sai a abin nan in ka fara kuma ita kamar neman kuɗi haka ko business tana da buƙatar determination da hard work ƙwazon aiki ne irin ka dage ba wasa ɗin nan.
To mun gode.
Kaji malama na kusa
ta fayyace mana ta fayyace zare da abawa.
Eh mana.
Eh to yanzu lokaci yayi da zamu bude layukan mu kamar da muka ce ina jama'a sun fara kira domin mu ji ta albarkacin bakin ku game da wannan magana da muke ta aikin matasa ya kamata ne shawara za a ba su yanzu wannan karan muke neman musu.
Usman ko za ka dan ƙara kiran lambar kafin mu.
Eh lambar mu shine alamar tarawa 1202 2-0-5-2-6-5-5.
Me kira na farko daga ina kake kira kuma ya sunanka? Wa alaikum assalam.
To Usman Kabara da tafina barka da warhaka.
Hafsat ce.
Ni da Hafsat Maina ne.
Hafsat Maina barka da.
Barka ka dai.
Yawa.
To kula tare da Musa Hadarin Addaba ka shine ko da magaran jamhuriyar Niger.
To Musa
lalle Musa
daga Niger sanda zuwa. Shin kaji kaji maudu'in mu me zaka ce game da abin da muke tattaunawa yau?
Kai ina ga ku Musa ya rasa layin nan na shi. Ayya to ga wani a taraba. Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Maka barka da aiki.
Barka da warhaka. Na taraba wane ne?
Shine ai.
To ka fadi da taraba Karim Lamido.
Okay to barka da warhaka. Ga zan sai aiki.
Kuna san lafiya?
Lafiya. Lau wallahi. To wace shawara za a ba matasan da suka gama jami'o'i kwalejojin ilimi amma ba aikin yi kuma suna jira suna zamanin sai sun samu na gwamnati ko mai maiko?
Eh wannan gaskiya ne. Wannan magana da mata ta faɗa na cewa akwai miracle center. Wannan miracle center na gwamnati ne ko ko na masu zaman kansu?
Masu zaman kansu
ne. Masu zaman kansu ne.
To idan tun da baya da amfani eh me yasa gwamnati ta bari?
To ne wato gwamnati dau mataki kake ba da shawara.
Kamata dau mataki a kai tunda ya kan dogusa da ilimi ya kamata a duba me ya amfani sa tunda yana dogusa da ilimi.
To mun gode in Allah ya da zamu dauko maudu'i musamman akan wannan nan gaba sai a tattauna akan yadda za a bullo wannan al'amarin.
To mun gode.
Assalamu alaikum daga ina kake kira?
Wa alaikum salam ina kira daga Makodi.
Makodi.
Nine mai suna eh Makodi nine mai suna Joseph Lawan.
To Malam Joseph kaji wato maudu'in mu na yau me zaka ce akan matasan da suke zaman jiran aikin gwamnati ba tare da neman na kansu ba?
Wando ya ta mutuwa.
Lalle ni gaskiya na ji dadin wannan maudu'i. Abinda shawara na ga matasa shine su tashi tsaye kada mu duba gwamnati domin gwamnati a yau wannan zamani mutane
kuma ya dauko bayani
kyau. Barin tafko wani. Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum assalam. Barkan ku da kokari.
Barka dai da muke magana.
Hassan Dogon Fati ne daga nan karamar hukumar Batsarin jihar Katsina.
To muna jin ka Hassan Dogon Fati. Barka da warhaka. Ba mu gudunmuwar ka mu ji shawara.
To babu shakka gudunmuwa ta akan wannan maudu'i ne. Gaskiyar magana kamar yadda Hausawa suke cewa karamar sana'a tafi da mutane. Ya kamata dukkan wanda ya gama jami'ar shi to ba zuwa za ya zanna ya zara ido ala dole sai ya samu aikin gwamnati ba. Idan muka lura zaka ga musamman a jihar Kano za ka ga dan kasuwa zai tur dan shi zai yi digiri ya ga jami'a ya komi amma ba ma dan ya aiki ba saboda da yazo ya kasuwanci. To amma bai kamata a ce mutane suna yin tsaye ba akan su dole su samu aikin gwamnati. Ya kamata a kama sana'o'i ga suna kala kala. Kai ko baro ya kamata ka tura ka sai da ruwa ka samu abin da zaka yi ruwa mukan ka asiri. To ai ya kamata kai ba girman kai zaka yi ba.
Mun
gode. Ina fatan
zaka gode. Mun gode. An ce girman kai rawanin ya barani ma an kamo wani. Assalamu alaikum.
Ai ina ai kaman ya katse shi ma.
Ya akai kai kake samun nasarar kama mutane bana.
Ke fa kika ce kuma sa a tafi san mako. To amma bari mu shakata ai lokaci ba zai bar mu ba.
Amma
you are not alone in the Michael Jackson.
Eh wannan wakan Michael Jackson
yace ba kai kadai bane. To saboda haka ku biyo mu saboda haka kan dole daga nan har sabari mun baki.
Bara kai banni. In yi me?
Eh ki saka madari fiwa ni zan tafi. Michael zan je in yi rawa.
To madalla. To masu sauraro duka nan shirin yau da gobe ya kammala sai kuma gobe idan Allah ya kai mu a madadin Daniel Brown da kuma engineer mu na yau Mr. Skip. Ni Hafsat Maina Muhammad ke cewa ku huta lafiya tare da Usman
Ahmad Kabara.
Madalla.